بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Laraba ce da ta dudu da 20 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1433, daidai da 8 ga watan Agusta shekara ta 2012. Wannan shi ne kaso na 64 daga cikin jerin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. A cikin jerin tafsirin nan da muke na suratul Baqara, kamar yadda ya gabata a baya, mun karanta ayoyi waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu tarihin uban annabawa, Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, da irin ayyukan shi na alkhairi dangane da gina Ka'aba, gyaran Ka'aba, tarbiyyar ƴaƴan shi a bisa ainihin tafarkin addinin musulunci. Kamar yadda na alƙawarta mana insha Allahu ta'ala, bayan da mun gama waɗannan bayanan, za mu zo mu tattauna dangane da wata gaba a cikin ayar da take cewa wa arina manasikana. Annabi Ibrahim yake roƙon Allah ya nuna mishi yadda da kuma inda zai yi ayyukan aikin hajji. Muke mana insha Allahu ta'ala a aikace zan kwatanta mana yadda aikin hajji zai kasance. To sai dai akwai wasu tsumamin matsaloli guda biyu waɗanda za mu iya cewa kamar mun kusa mu manta da su, amma ya kamata a tattauna su, waɗanda su ne za su taimaka mana insha Allahu ta'ala domin mu iya kaiwa ga wannan makasudi. Ita mas'alar farko, ragowar mas'alar jiya ce dangane da al-Imam al-Qurtubi da muka ji ya kafa hujja da wannan aya cewa wasu malamai suka ce da Allah yake la yanalu ahadu adh-dhalimi, azzalimai ba za su samu alkawarin da ya yi wa Annabi Ibrahim ba na shugabanci da jagoranci. Wannan mas'ala mun tattauna ta dangane da abin da yake da alaƙa game da shugabanci ko sarauta ko zama shugaban ƙasa ko ciyaman ko wani mai muƙami ya zama fasiki ko azzalimi. Mun ji cewa a musulunci ba a ɗora irin waɗannan, kuma ba a zaɓen irin waɗannan, kuma ba a goyon bayansu. Wata mas'ala wadda take da alaƙa da wannan ita ce, ina hukuncin irin waɗannan masu mulkin su ɗauki kuɗi su baka, ko su ɗauki dukiya su baka, ko wani abu makamancin haka. Wannan mas'ala ana fama da ita a wannan zamanin a matsayin ɗaya daga cikin fitintunu na zamani, shine mutane sun tabbatar da wani da ke kan mulki fasiki ne ko azzalimi ne ko mujrimi ne ko yana sata dukiyar gwamnati, amma kuma sai ɗiba ya ba su su amsa, musamman daga ciki waɗanda ake kiransu malamai ko kuma malumma. Al-Imam al-Qurtubi yace qala ibn Huwayz Mandad, Al-Imam ibn Huwayz Mandad ɗaya daga cikin malaman fiqhu magabata yace wa amma akhdhu al-arzaq min al-a'immati adh-dhalama falidhalika thalathatu ahwal, dangane da wani mai mulki azzalimi ko wani wanda yake fasiki ne yana mulki sai ya ɗibi dukiya ko kuɗi ya baka, malamai suka ce akwai halaye guda uku. Wato ba duk mai mulki ne azzalimi, da zarar an ga dukiya a wurin shi kawai za a zargi cewa ta sata ce ko kuma ta fasikanci ce ba. Malamai ya ce za a dubi ɗayan matakai guda uku. Matakin farko, in kana jami'u ma fi aidihim ma'khuzan ala mujibi shari'a fajaizun akhdhuhu, idan aka tabbatar cewa abinda wannan mai mulki yake da shi baki ɗayan shi ya same shi ne ta hanyar da shari'a ta yadda, shikenan ya halatta ya kawo kyauta baka sai ka amsa, ma'ana baka da wani dalili akan cewa wannan dukiyar sata ta yi, ko kuma kafin ya hau mulkin dama yana da wadata. Don haka yanzu hawa mulki ba shi ne ya azurta shi ba, ba shi ne ya mai da shi mai da shi ba, sai ya ɗiba ya baka. Malam ya ce a irin wannan hali in ya ɗiba ya baka ya halatta ka amsa, domin waqad akhadhat as-sahabatu wat-tabi'una min yadi al-hajjaj wa ghayrihi, an samu sahabbai da tabi'ai sukan karbi kyauta daga hannun Hajjaj da kuma wasu masu mulki wanda yake muguntar su ko murdiyar su ko zaluncin su ya bayyana, amma kuma da aka waye gari sun tabbatar da cewa wannan dukiyar da ke hannun shi ba ta zalunci bace, wato a halin mulki ne yake da kama da karya, yake da rashin mutunci, amma dukiya an san dama shi ne dukiya ne, don haka an samu sahabbai suna amsa irin wannan. وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه سي قلت بيكي أما إن يزم دوكير دوانا ملكي يكي بإتاء يا شوبا يتخان دوكير حلال لكم دوكيات ظالمتي سيتي كمر يد دوكير حنم ما سسروتا أيو دما سملكي أيو تكت شوباني يتخان تحرم دا تحلال falwara utarkuhu abun da yafi zaman lafiya shine ka bari kaka karba in ya baka. Wannan yau da Imam al-Qurtubi yake fadi ba fa yau 20 ga watan Ramadan hijira 1433 ba, yana magana ne yau shekara 800 da ta gabata, yake cewa a wannan lokaci duniyar ta rikice, masu mulkin dukiyar su tana cuɗanye da halal da haram, abin da yafi zaman lafiya shine in ya diba ba ka kaka ansa. Amma sai ce wa yajuzu lil muhtaji akhadhu, wanda ya samu kanshi a halin tsananin bukata in suka diba suka bashi wannan ya halatta ya karba, domin ne in ka dubi dukiyar baka isa ka ce mata haramun bace gaba daya, in ka dubi dukiyar ba zaka iya ce mata halal ce gaba daya ba, kuma ka samu kanka a matsananciyar halin bukata sai ce to wannan ya halatta ka karba. Wa huwa kalissun fi yadihi malun masruq wa malun jayyidun halalun qad yakalahu fihi rajulun, yace kamar barawo ko dan fashi da makami, ga dukiya wadda an tabbatar satar ta yake, sannan ga kuma wata dukiya yana juyawa wani a matsayin harkokin kasuwanci sai ya diba wa baka. Faja'a lissu yatasaddaqu bihi ala insanin, sai wannan barawo ya zo da dukiya ya dauka zai ba da sadaka. Fa yajuzu an tu'khadha minhu sadaqa, ya halatta a karbi wannan sadaka daga gare shi. Wa in kana qad yajuzu an yakuna lissu yatasaddaqu bi ba'd ma sara, ko da yake fa zai yi kuma ita wannan sadakar barawon nan da dukiyar satacce yake, amma dai kai baka sani ba, almuhimmu abin da ka sani yana da dukiyar sata, yana da kuma dukiya wadda yake wa wani kasuwanci ta halal, da ya diba ba kama ne yace zaka iya karbe, ko da yake ta yi daga bangaren ta halal ta kasuwanci nace daga bangaren ta sata ce, sai yace idza lam yakun shay'un ma'rufun yunhab, matakar abin da ya dauka ba ka ba abu ne wanda yake an san cewa sanannen abu ne wanda aka kwato ko aka yi fashi da makamin shi ko aka murta wani aka kwata ba, amma kenan yau in ya kawo mota ya baka ka san cewa wannan motar tabbas tana daga cikin motocin da ya fashi da makamin ko babur ko wani tilo ko makamancin haka, wannan kaga sanannen abu ne. Sai ya ce wa kazalika law ba'a aw ishtara kana al-aqd sahihan laziman, da barawo zai je shagon ka sai ga kana sai da shaddoji ko abinci ko kana sai da mota, sai ya kawo kuɗi ya baka bayan kun yi ciniki, shin wannan ciniki tsafacce ne ko kuwa? Malam yace ciniki yayi. Wa in kana al-wara'u at-tanazzuhu anhu, ko da yake abin da yake zaman lafiya idan ka san mutum barawo ne ko mara gaskiya ne yaje sayayya wurin ka, to ka kauce mishi, ka tsaftace kasuwancinka daga kasuwanci da irin shi. Yace wa zalika, abinda yasa wannan rikita game da fatara ta dukiya take, annal amwala la tuharramu bi ayyamiha, asalin ita dukiya ba ita da kanta ake haramtawa ba, wa inna ma tuharramu li jihatiha, yadda aka samu ta shine ke haramta ta. Misali, wata ran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shigo cikin gida, mata sun kawo mishi abinci sai ya ga babu nama a abinci, a hali ya wuce kuma ga wata tukunya can cike da nama ana da ruwan nama, sai ni ke ce mutan gida me yasa kuke mun haka, aka ce lafiya, yace a dauka kawo abinci ba nama, bayan ga tukunya guda na ga ana da ruwan nama a gida sallallahu alaihi wasallam. Sai Aisha ta ce a wannan nama baruwa aka ba sadaka, dan haka ta karba, kuma ba ka cin sadaka, ita ko tana cin sadaka tunda bai wace. Sai ce a ita gare ta sadaka ce, amma ni kuma ta bani kyauta, kaga ni ko kaga amma sadaka ga annabi mai cece haramun ce amma idan kai aka ba sadaka sai ka diba kai kuma ka bashi kyauta fa to ya halatta yace kaga dubi yadda take ta taho in ta taho kai sai haramun ce amma in ta zigza ta canza layi ba sai kuma ta taho ta zama halal amma ita din ce dai jama'a kun fahimci wannan da kyau da a ce karuwa za ta je ke karuwanci sai ta zo ta baka kudi haramun ne ka karba to amma sai ta je ta karuwanci Allah ya kyauta sai ta zo kana sai da atamfofi sai ta siya a shagonka wannan dukiyar kai gare ka ba haramun bace sai dai malam yake cewa ne kar kai ta ka tsantsan da irin wannan kasuwanci amma ba za a ce ka ci dukiyar haramun ba na'am Allah ya kiyaye da a ce ba dan ka yana sai da giya Allah ya kyauta sai ya kwanta ya mutu wannan kudin in aka diba zaka karba za a baka gado ne shi gado halal ne dan haka shi wannan dattijo gare shi dukiyar haramun ce kai kuma in ta dawo gare ka fa ta zama halal wannan ne muku sharhin maganar da yake cewa ne wa zalika anna al amwala la tuharramu bi a'yaniha ita dukiya ba a haramta ta da ita kanta wa inna ma tuharramu li jihatiha daga inda ta taho daga nan ne yake mai da ita haramun jama'a kun fahimci wannan da kyau yanzu misali bani isra'ila kitse haramun ne gare su amma kuma kitse ba haramun bane mu gare mu to kaga a cikin addinin annabawa ne addinin annabi Musa ne yazo da cewa kitse haramun ne ga bani isra'ila amma ko kuma fa halal ne gare mu kaga duk addinin Allah ne saboda haka ku kiyaye wannan na daga cikin abubuwa waɗanda lallai suna da rikita-rikita musamman a waɗannan zamanin to ka dai ji mas'ala ta biyu to gaba ta uku ta mas'ala sai ya ce wa in kana ma fi aidihim zulman suraha idan ya zama dukiyar da ke hannun sarakuna da masu mulki dukiya ce wadda an san zalunci ne karara misali a ce wasu filaye ne na marayu ya danne sai ya zo yana rabawa sai ya ɗauka ya baka kaga wannan kasan zalunci ne karara kasan cewa wasu ainihin gidaje ne na wasu mutane kawai ya je ya kwace ko kuma wata dukiya ce wadda kana da yakinin ne amfani da ƙarfin mulki ne ya mallaka to fala yujuzu an yu'khadha min aidihim anan bai halatta a karɓi wannan irin dukiya daga hannunsu ba walau kana ma fi aidihim min al-mal maghsuban ghayra annahu la yu'rafu lahu sa'ibun wala mutalib فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد كاجي وتمسألة ما لن يتشي دامتين زي الملكي سيطار دوكيا أما أكي إيا كربن تكي أن تبطل دا إيا دوكيا تساتاتي أما أن كاسا جانا دقا إنا إيا ساتيتا دقا وتمائكتا ta wace hanya ya samu dukiyar ta rashin gaskiya bari in yi muku misali kwaya dai wanda zai iya zuwar mana a yanzu akwai wata hanya wadda manyan mutane da ke rike da manyan ofisoshi suke samun kuɗi ita hanyar haramun ce ita ce sai a fitar da kuɗin albashi ko kuma pension ko wani gratuity na wasu ma'aikata sai ya kwashe kuɗin sai ya tura su zuwa ga stock exchange wato kamar harkar kasuwanci ta juya kuɗi da sauran abubuwa na canji sai kuɗin su yi wata biyar misali miliyan 50 ne a cikin wata biyar sai su zama miliyan 80 sannan sai a fito da kuɗin sai a zo sai a rarraba wa mutane ba a rage wa kowa ko kabo ba sai dai abinda aka yi shine an jinkirta ba a bashi akan lokaci ba sakamakon wannan jinkiri ne ya je kasuwanci da kuɗin sai ya ci riba waɗannan kuɗin haramun ne ya ci su waɗannan kuɗin na waɗannan masu albashin ne an fahimta jama'a to yanzu kamar wannan dukiyar idan aka zo aka matse shi sai aka duba duk wata ma'aikata da ake karkashin shi aka ce ayi kwanta ayi asibiti ayi kaza duk yayi bai ci kuɗi ko komai daga cikin kuɗin budget ba kun ga kenan an rasa ina ya samu waɗannan kuɗin akai yake disclosing yake fa mafasirin ya yi samu kuɗin irin wannan dukiyar sai malam yake cewa idan aka ce an samu irin ta kuma ta kasance ba a san wanda yake da ita ba kuma babu wani wanda yake kukan cewa tashi ce yace to mi samu irin wannan dukiya kuje kamar dukiya ce aka kama ɗan fashi da makami sai aka same su suna da dukiya masu dimbin yawa akai cigiya duk wani wanda ya san an taba mishi fashi yazo aka tabbatar da cewa ba suke da waɗannan motoci ba suke da waɗannan gidaje ba ya za a yi da wannan dukiya ta ɗan fashi ya za a yi da wannan dukiya da wannan ma'aikacin gwamnati ya sata ba a gano inda ya sace ta ba sai ce wa yaj'alu fi baitil mal sai a sata a cikin dukiyar gwamnati a cikin baitul mali وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد اسورالي كو وني زي زو yana nema ko yana kokar su akai wa kaza da gurgurdan yadda za a yi kokarin bincike fa idza lam yu'raf idan ba a gano inda ya sato wadannan kudi ko kuma nasuwa ya murde ba sarafahu al-imam fi masalih al-muslimin sai shugaban musulmi ko gwamna ne ko chairman ne ko shugaban kasa ne sai ya ainihin sarrafa wannan gaba da abin da zai amfanar da musulmi ko ai musu asibitoci ko ai musu makarantu ko ai musu wani odoji a rarraba wa musulmi na wani yanki a ce gashi nan an raba musu jama'a mun fahimta to wata matsala da take faruwa wadda ta daidai da salon maganar Bahaushe a Najeriya irin wannan din fa tana faruwa keke da keke amma kuma abin sai ya zama jaya faɗo jaya ɗauka an fahimta jama'a yanzu in ka tambaya ina dukiyar da aka ce an kwata daga zuriyar abace daga kaza ina dukiyar da aka je Switzerland aka yi kaza ina gidaje da aka je aka sayar ina kaza ina kaza ina kaza babu bayani a kansu har filaye har gidaje da ya mallaka da shi da zuriyarsa a Abuja an kwakwace wasu amma an kace ina suke shikenan sai ka rasa kuma ina suke to saboda haka kun ji jama'a to wannan matsala ita ce za ta kai mu ga wata matsala wadda ainihin ta rage mana a ƙarƙashin ginin Ka'aba da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi da shi da ainihin dan shi Isma'il na fara tattauna mana wannan matsala a baya cewa wannan ishara ce akan cewa al'ummar musulmi malamai da dalibai idan za su gina ainihin masallatai su yi kokari su takaita aikin tsakanin isu da abin da suka mallaka ba shi daga cikin addini irin wannan abu da zaka ga ba ku da naira miliyan 100 na gina masallaci sai ku zo sai ku rubuta takarda sai ku ce kuna kaddamar da ainihin wato appeal fund wato wata gidauniya ta neman naira miliyan 100 domin gina makaranta da masallaci to matsalar ita ce za ku je ku gayyato irin waɗannan mutane ne da jiya kuka yi wa'azi kuka ce kafirai ne kuka ce fasikai ne kuka ce dagutu ne kuka ce kaza yau kuma sai ku zo kuna lallashin su cewa su zo su ainihin kaddamar muku da kaza su zo su kuna son kaza kuna son kaza na'am daga cikin haɗurran da ke cikin haka a matsayin ku na malamai a matsayin ku na masu da'awa kun yi wa kanku tufka da warwara daga cikin matsalolin da ke ƙarƙashin haka a matsayin ku na malamai to kun ruguza da'awar ku musamman a halin rayuwa irin wannan da muka samu kanmu jama'a so da dama waɗanda za su zo su yi muku za su yi amfani da haka ne in sai da akwai wata manufa ta siyasa mun faɗi a wurin nan mirarar wa tikrarar ba su ɗaya ba su biyu ba bare gwamnatin jihar nan ta yi ta da'awar cewa ta raba ainihin abincin buɗe baki ta raba kaza tana raba kaza tana raba kaza a lokacin ita gwamnatin ko kuma bare waccan a lokacin ita gwamnatin je kana yi kace ya akai da ta tabbata ta zama ta hau gwamnati ta zauna daren dam me yasa ba za ta raba ba kaga a wancan lokaci tana da wasu manufofi ne na ana ta yadawa a gidan rediyo ana gyara masallacin sarki wane ana gyara fadar sarki wane an yi wa malamai kaza kaza an yi wa malamai kaza kaza yau ina wannan abin babu shine na kawo muku hadisa wadda take shahararriya dan da za a fara zabe suka da suka yi ta rubuta sunan malamai suna bin su ana raba musu 20,000 30,000 50,000 da gurgurdan yadda sunan wane da wane ya fada a lokacin abinda ake nema da malaman in ma su fito su goyi baya in ba za su iya fitowa su goyi baya ba to su ja baki su yi shuru don haka mafi yawancinsu sai suka ja baki suka yi shuru sai aka samu waɗanda suke wawaye ne daga cikinsu sai suka rinka fitowa ƙarara suna goyon bayan abu to ana nan sai ga gwamnati ta kafu sai kuma suka yi zuru suna jiran waɗannan kuɗi da aka sa ana kawo musu a wata za su ci gaba da zuwa da suka ji waɗannan kuɗi sun tsaya shine sai suka kira taruwa Arewa House suka ce sun gane wannan gwamnati tana da cin amana ce irin ta kafirai suka yi ta kaza suka yi ta kaza na ba ku labarin ire-iren waɗannan aka gayyace mu taro na miƙe a wurin taro na ce a mu ba ƴan iska bane abinda kuke samu ne yanzu ya tsaya shi yasa yanzu kuke ganin gwamnatin ta ci amanar musulunci amma lokacin da ta rinka kawowa tana ba ku kuka yi shiru a wannan lokacin ba amanar musulunci ku kuke ci ba na kade riga ta na fice daga wurin taron wannan a takaicen takaitawa jama'a halin da muka samu kanmu kenan a shugabantar da wasu waɗanda muka dauka sune shugabanninmu na addini ma'ana harkar ta koma kawai in za su samu kuɗi ba su goyi baya idan ba za su samu ba za su goyi baya ba to tufka da warwarar ita ce duk su gama waɗannan maganganun jama'a misali jama'ar musulmi in yi muku misali karara yanzu duk su gama waɗannan maganganun ka sai kuma in je wurin mutanen nan ina neman taimakon su zo su gina min masallaci ko makaranta wannan ita ce asalin tufka da warwara wannan shine abin da suke yi sa'annan ana amfani da waɗannan irin taimako da ake ba ku a matsayin ƙungiyoyi na addini da malamai da makarantu domin a ruguza da'awarku domin a lalata da'awarku don haka don girman Allah duk wata ƙungiya ta musulunci ta gina masallaci da makaranta da gwargwadon abin da take da shi ta daina gasa da cewa ta ga ƙungiya kaza ta gina masallaci kaza ta gina makaranta iri kaza ita ma sai ta gina duk wani malami ya ji tsoron Allah tsakanin shi da almajiran shi su haɗu su gina masallaci da gwargwadon ƙarfi da suke da shi da gwargwadon kuɗi da suke da shi su ji tsoron Allah su daina ɗaga kai suna kallon to malam wane ya gina malam wane ya gina su ma sai sun yi irin haka ko fiye da haka Allah madaukakin sarki bai daidaita ƙungiyoyin ba bai daidaita malaman ba bai kuma daidaita almajiran ba abin da muke so jama'a shine so muke duk wani malami da duk wata ƙungiya ta musulunci ta haƙura da halin talauci da kunci da ta samu kanta har Allah madaukakin sarki ya wadata su ba don komai ba domin a tsaya a ƙwato al'ummar ƙasar nan daga halin zalunci da suka samu kansu yanzu halin da muka samu kanmu a nan Najeriya musamman ta arewa sakamakon ƴan wasu kuɗi ne da aka bawa wasu malamai ƴan tsiraru da wasu ƴan kuɗi da aka bawa wasu sarakuna ƴan tsiraru da wasu ƴan boko da ƴan siyasa da aka ba su kuɗaɗe ko muƙamai ko kuma aka yi musu wasu alƙawura ina tsohon sakataren gwamnatin tarayyar nan wanda ya ci amanar mai gidan shi ƴar Abuwa ya koma ya haɗa kai da su Goodluck aka yi tuwa ƴar Abuwa makirci da asirce-asirce yana kwance da lafiya yana ganin cewa za ta gyaru in gwamnati ta kafu tana kafuwa sai suka kada shi North East ya tafi can ƙauyensu yana can yanzu ya riƙe carbi mai tuta wai yanzu ya karɓi wazifa yake yi su kansu ƴan wazifa in ba don ba su da aunawa ba da me yasa bai yin wazifa a yanzu yana naina yawo da carbi mai tuta yanzu ya karɓi wazifa ba ka taɓa sallama ba in kai sai ne maka haka wai yana cikin zikiri ne shi connected wannan duk ya bara ci amma a wancan lokaci da suke ganin cewa za su hallaka ƴar Abuwa su kafa gwamnati me yasa a wancan lokaci bai damu da wannan ba da shat yake yawo da t-shirt a cikin Abuja yana matsayin babban mutum saboda yana da tagiyaru yana bouncing da canvas yana ganin cewa shi ai yanzu ya zama saurayi dan shekara 25 gaskiya saboda Allah waɗannan a yanzu su ne wai suka yi timin suna cewa an ci amana arewa to ni ina son ustazai da waɗanda suke malamai kanku ya rinka wayewa ku rinka sanin waɗannan mutanen duk sanda ka ji sun ce an ci amana to fa su ta shafa amma in ba an taho ana tafe da su to ba za su ce an ci amana ba don haka ku daina rufawa waɗannan mutane baya waɗannan zindiƙai ne kuma munafukai ne bai kamata san ku tafi tare da su ba malamai ku san wannan masu da'awa ku san wannan to amma takaicin shi ne mafi yawancin waɗanda ake cewa malamai a arewa ko ustazai suna kife ne ba sa sanin me yake gudana don haka suna da sauƙin a yaudare su mutum zai gama lalata shi ya gama zaluncin shi ya gama fasikancin shi aka bugo shi yana shigowa garin su sai ya rawani irin na Imam Maliki sai ya rike tarbi irin na Shehu Tijjani shikenan sai ya tawo ya ce la ilaha illallah an ci amanan kafirai sun kafa gwamnati amma su suka daure wa kafiran nan gindi da fasikai to kamata yayi in ya zo ku ya rasa wurin zama a kuma kiba shi goyon baya domin ya zo ne ya yi amfani da ku idan bukatar shi ta cimma wallahi in ya samu zai sake komawa wurin irin waɗancan mutanen to kusan wannan to sa'an nan sai kuma mas'ala dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gina masallaci a Madina kamar yadda kaji gashi baban shi annabin Allah Ibrahim da Isma'il sun gina masallaci a ina a Makka a Ka'aba annabi da yazo yana gina masallaci da kanshi yake daukan tubal yana dorawa a kanshi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suna diba Ammar ibn Yasir ya ga manzon Allah da tubale a kasai ciya manzon Allah dan girman Allah na yafe maka zan rinka daukan nawa ina daukan naka sai dauki wannan a hannu wannan kuma sai ya dauko shi a aka haka suka gina masallaci a lokacin nan akwai manyan alhazai da manyan masu kudi da za a iya zuwa a nemi taimako a wurinsu amma matsalar shi ne idan an samar da masallacin a bisa kudin waɗannan irin alhazai za a zo a yi da'awa wadda a cikin masallacin annabi zai miƙe baki ya ce Allah ya tsine Yahudawa da Nasara a cikin masallacin zai iya yiwa a ce wane da wane munafukai ne saboda haka abin da yasa nake karfafar ƴan uwa masu da'awa jama'a yanzu gaba ɗaya hafi ya tashi daga ƴan siyasa sun yi shele masu kudi sun yi shele yanzu waɗanda ake sarakuna su ma sun yi shele waɗanda ake sa rai za su iya wannan aikin su ne malamai su ne masu da'awa sannan malaman su ma sun kasu kashi biyu akwai corrupt generation waɗanda sun riga sun gurɓace su ma waɗannan sun yi shele ba a sa rai ku matasa da kuka taso ƴan shekara 25 ƴan shekara 30 ku haƙura kar ka ga ka taso yau ka ce sai ka samu gida sai ka samu makaranta sai ka samu mota irin tawadi ka ci gaba fast da adimatu umar kai wa Allah aiki Allah zai maka kokarin wannan ci da zuci shi yasa ake tauruguza mana matasa sai ka ji matashi ya taso yana da karatu zanzan kwana biyu sai ka ji yayi lip saboda me saboda ya matsa sai ya hau mota iri kaza kuma ba shi da hali ya matsa sai ya shiga gida iri kaza ya matsa sai ya je haji ya matsa sai ya je umara kuma ba shi da hali sakamakon haka sai tursasa kanshi zuwa ga kai kanshi gare su karshe sai su je su wulakanta shi su tozartar da shi ga dan abin da ba zai biya mashi bukata ba shikenan sai ka ji an yi shiru wannan da'awa ta musulunci gwagwarmaya ce ana bukatar kowa ya hakuri da talauci kowa ya hakuri da yunwa domin shi addinin ya kai labari amma in kuka rinka karban ƴan waɗannan kujerun hajji da umara da dan wannan buhun gero da sukari na azumi da waɗannan ragunan lauya da waɗannan atamfofi da za a aiko da matayenku wallahi alazim shikenan zai zama da'awa ta musulunci ta yi rauni ita kuwa da'awa ta musulunci jama'a tun zamanin annabawa mai Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa su ne suke gwagwarmaya su suke juyin juya hali amma maganin wannan sharrin daga ciki kafi na ɗaya shine ka haƙura da abin da Allah ya baka na biyu idan har kana da kwaɗayi to al-imamu abdurrahman ibn al-jawziya rubuta littafi ya sanya mishi saidul khatib ne maka nasiha a matsayinka na ustazu ka samu wannan littafi shawarwari yake bayarwa ga malamai da ainihin ɗaliban ilimi da masu da'awa da waɗanda suke buƙatar al'amura su rayu a cikin wannan littafi ya ce na ga masu kuɗi da masu mulki suna wulaƙantar da malamai saboda zakka da sadaka da suke ba su sai ce to ko dai malamai su daina da'awa su daina karantarwa su ma su je su nemi duniya ko kuma malamai su raba lokacinsu su san akwai lokacin da za su nemi harkar rayuwar duniya akwai kuma lokacin da za su je su yi da'awa wannan shawarar ta ƙarshe ita ce daidai domin idan malamai suka bar harkar addini suka koma suka shagaltu da duniya al'amarin addini zai lalace amma kar ka saka kanka a harkar karantarwa ka zama malam zalla a halin baka shirya ba samu ka karantar da su da safe karina wayewa 11 ta yi 12 ta yi ka tafi neman abinci tara suka yi musu tafsiri da daddare da rana ka tafi neman abinci sannan ka haƙura da abin da Allah ya baka irin masallacin da Allah ya mallaka maka ka haƙura da shi in ba ka da masallaci ka haƙura in ba ka da makaranta ka haƙura ka tara ɗalibai a inda ya samu abin da muke so shine matasa ku yi haƙuri juyin juya hali zai faru a ƙasar nan amma abinda muke so Allah ya sa ka zama Allah ya sa in zama daga cikin agencies of change daga cikin agencies of revolution, daga cikin waɗanda za su jagorancin wannan juyin juya hali. Matsalar ita ce wannan juyin juya hali da ka gani to alƙawarin Allah ne su ya faru. To tunda ku alƙawarin Allah ne, Allah kuma ya ce la wa ma li ahadiz zalimi, kar ka zama kana cikin azzalumai. Dan haka ku yi hakuri da talauci, ku yi hakuri, ka daina auna kanka cewa kamar kai da kake da digiri ba za ka hau mota iri kaza ba, a'a in mashin kake da shi ka hau. Kar ka ce kamar kai da ka haddace Qur'ani wa za a ce kana irin gida ka ba, a'a waɗannan suna daga cikin tunanin da ke tusasa ka kaje ka wulakanta kanka. Saboda haka wallahi jama'a, tsakanin Kano, Kaduna, Maiduguri, Zaria, Abuja, wallahi matasa sun taso zakakuran matasa waɗanda yake da sun danne daga shekara 15 zuwa yanzu. Wallahi Najeriya da ba haka take ba, amma wallahi sai suka kasa daurewa, sai suka koma aka saka musu tunani na cewa su rabu da ilimi, mu mutane ne masu tsauran ra'ayi, su rabu da ilimi, mu mutane ne waɗanda za mu kai su mu baro su. Me yasa? Saboda mun ce ka tsaya akan kaifi ɗaya, ka tsaya yadda ka taso ake jin ka zanzan, to ka ƙarasa haka, domin duk lokacin da ka taso to abin da ya rage kuma shi ne ƙarashi. To idan ka sake kaiwa kanka tunaniki, to wallahi al'azimi za ka raina kanka ƙarshen rayuwa. Shekaru 30 da suka wuce jama'a, akwai matasa da suka taso a wannan lokacin muna yara a garin nan, duk inda aka ce za a yi wa'azi muryarsu ake ji, amma yanzu suna nan sun kai shekara 60, sun kai shekara 70, yanzu sun yi shiru. In ma mun dubi wani daga cikinsu mun ce kana jin malam wani da muke faɗi a wurin wa'azi, eh shi ne wani, sai ce wannan eh ya zauna sai da maganin gargajiya ne, sai a ce eh ya kasa haƙuri ne, lokacin da ya taso yana da ƙarfi, yana da kaza, ana jin shi, ya tsaya akan gaskiya, sai ya kasa haƙuri. Kasa haƙurin da ya shi kenan, ya jewa ne ya sai mai jincin, ya jewa ne ya sai mishi gida, ya jewa ne ya mishi kaza, daga haka ne shi kenan ka ji shi ya yi shiru. Da zarar sun ji kayan shirin nan kuma sun san shi kenan, yanzu ba ka da amfani. Na faɗa muku anan jama'a, ni ɗin nan a Bariki aka haife ni, ban iya noma ba, ko noman ciyawa ban iya ba, me yasa ba a bani taki? Sai ga shi tun sabon an yi kanci wai za a bani takin zamani, ni ce me zan yi da taki? Ni yanzu in na ga taki ban iya bambance urea da NPK ba da wane ne, ban iya ba, a rediyo ma nake jin wannan sunan, ban taɓa sani ba, ban san menene amfanin shi ba, ban san ya ake ba, ban taɓa yin noma ba. Ta ma sai aka ce za a bani taki, ni ce ba ni da buƙatar taki, aka ce a wani sai je siyar, ni ce je siyar don me? A je a ba waɗanda suke da buƙata. Ba ranar haka zuwa ka zube buhun gero an kawo mana gero, ba za mu yi da gero, ba mu so, ga wasu can suna buƙata. To me yasa sai mu ake hari? To irin wannan abin shi ne muke ta cewa matasa ku haƙura, ku haƙura, ku haƙura, ka haƙuran ba ka da geron, ka haƙuran ka zo ana sha a wani masallaci ka je ka karɓa, ba ƙasƙanci ba ne, amma sai ka ce wai kamar kai, to ka ga ka naɗa kanka, kuma Allah bai kai lokacin ka ba, ka bari suka ce God's time is the best, ka bari lokacin da Allah ya ƙaddara maka ya fi dacewa. Don haka a haƙura da duk wani masallaci da ake da shi. Allah maɗaukakin sarki in ya nufi ya wadata ka zai wadata ka, in bai nufi ya wadata ka ba, annabi an zo gina masallacin shi ya ce arishan ka arishi Musa, ya ce ku ɗan kaya mana da yaurin fa kamar rumfa annabi Musa. Shi kenan, da me aka gina masallacin annabi haka aka gina shi. Saboda haka ka yi haƙuri. Falyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlihi, Allah yake waɗanda ba su da matan aure su yi haƙuri, su kame, su dangana, Allah yana da falala har ya azurta su daga cikin falalan shi. Kaga mu san da muka fara masallaci, san da muka fara da'awar nan jama'a, ga masallacin mu can yanzu ba za ka iya gane shi ba, saboda yanzu ma ya zama ɗirke ke akan yadda yake, amma a yanzu ma fa bai wuce girman aji guda ba. A lokacin da muka fara jama'a, masallacin mu ka sahu biyu ne mutane yake ɗauka, kowane sahu kuma mutum takwas yake ɗauka, ginin ƙasa ne, dogon mutum in yazo sai dai ya haƙura da hular shi, don ba haka ba zai karo da silin. Da ƙyarin ka tara kuɗi aka sai tsohuwar fanka aka je aka yi shawara, to aka sa ta ido sai dai dogaye su daina shiga. Masallacin gidan Alhaji Muhammad Direba nan muka fara, muka haƙura. bayan lokaci ne gidan nan ya zo ya ga an fara karatu shine ya ji dadi sai ce a to shi ma ai dalibin karatun nan ne sai ya rinka ƙara mana dakuna a cikin gidan ana bugewa ana ƙarawa har dakunan da ya rinka ƙara mana ka je ka gani yau ne shekara 30 har yanzu masallacin dan karami ne ran nan sai ce wallahi da yana da hali ba sai ya bar mana gidan nan a rushe shi a maida shi masallaci ce amma wallahi bai da hali sai muka ce a ai kai Allah ya saka da alkhairi ana nan ran nan sai Allah ya azurta mu amma Allah ya dauki ran shi sai muka je muka zaunar da zuriyar shi muka ce ba izgilanci ba muna son mu cika burin mai gidan nan ne Allah ya azurta mu yanzu za mu iya yin abin da yake bukata ku je ku yi tunani yadda za ku siyar mana da gidan nan cikin mutunci ku je ku tsallaka ku siyar wani gidan za mu rushe wannan gidan za mu yi makaranta mu masallaci a ƙasa za mu yi makaranta a sama to kai matsalar da aka samu kansu bai hadu akan su yi hakan gaba ɗaya ba abin da ya kai kenan in ba haka ba a lokacin sai da muka ajin makudan kuɗi akan duk sanda ma maganar ta taso kawai shi kenan a siya a basu amma ya wadata mu daga baya saboda haka kai haƙuri kai ma lokacin ka zai zo kai haƙuri kai su saka maka shubuha ku yi haƙuri ku daina karɓo kuɗi daga waje ku ce za ku zo ku gina makaranta ko masallaci a Najeriya duk wanda ya baka kuɗi ka gina makaranta ko masallaci yana da wata ajanda da yake so ka zo ka yaɗa mishi ajandan nan kuma ba lalle ne ta dace da irin ajandar ƙasarka ba ba lalle ta dace da irin aƙidar ƙasarka ba lalle ne abinda ake so shi ne da'awa jama'a ta gaskiya ita Allah ya zaba mana a Najeriya ba mu bukatar sai ka kawo mana kwangilar wata aqida ta shi'a ko ta khawarijanci ba mu bukatar ka je ka kawo mana wata mazhaba ta ja'afariyanci ko ta wasinci abin nan da muke akai tun da musulunci ya shigo kasar nan addinin musulunci ya shigo Najeriya tun zamanin sahabbai Uqbatu ibn Nafi' al-Fihri har garin Maiduguri yazo sahabi ne daga kasar Tunisia ya biyo ya kafa garin Kaurawa ya mai da garin Kaurawa nan ce Center for Islamic Propagation garin su mai risala daga nan ne ya sake tunkarowa ya fito cikin Sahara har sai da yazo cikin garin Maiduguri Maiduguri ina ce jihar Borno jihar Borno ina ce Najeriya amma nan sahabi ya zo Najeriya Uqbatu ibn Nafi' al-Fihri musulunci ya shigo mana kasar nan tun wannan lokacin aqidar da musulunci ya shigo da ita ita ce aqidar da manzon Allah ya karanta da waɗannan sahabban ana nan malamai suka sake tahowa suka nauso da addinin musulunci suka shigo mana da littafin risala yana dauke da aqidar musulmi da mazhabin musulmi wannan ya haishi musulmin Najeriya dan haka ka tuna duk lokacin da ka hadu da wani yace maka yana so ya baka kuɗi ka je ka gina masallaci a kasarku kai tunanin me yake manufar shi me yake so ka zo ka yada mishi abin da zaka yada mishi zai iya karbuwa a kasarka ba lalle ya iya karbuwa ba domin kasarka ba maguza bane balle a ce za a zo musu da addini duk abin da zaka zo da shi na ilimi idan dai ba zaka zo da abisa tafarkin da suke akai ba rikici za ku yi saboda haka matasa ku yi hakuri amma daga ƙarshe ina ba ku shawara lalle ne kowane ustazi ya je koyi sana'a sana'a sunna ce ta annabawa annabi zakariya ya kasance kafinta ne har aka ce baya cin abinci sai daga abin da ya nema na halallin shi annabi dauda ya kasance makiri ne yana sana'ar walda annabi idris tela ne annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama harka kiwo yake harka noma yake lokacin da da'awar shi ta karfi sai zama ba zai iya ba sai zama shareholder sai ya ibi makudan kuɗi sai ba ɗan kasuwa suna tafiya su nemi shi kasuwanci suna kawo mishi riba yana cin abinci sai zauna ya ta karantar da mutane me yasa ba za ku yi haka ba ya zama za a kafa masallaci duk wata aya da ta zo ba za a mata kuskurima ba amma jama'a kaga ana tafsiri ana kuskurima kaga ana karatun hadisi ana kuskurima kaga ana kakkaucewa saboda ana tsoron kada wani ya fushi ya ce ya kwace masallaci da ya bayar ko ya kwace makaranta ko ya fasa gina muku ma'ana malamai ba su da yancin abinda suka ga ya dace su yi wa'azi wanda irin kaskanci ne wannan a cikin malanta don haka ku tuna wannan aya duk sanda kuke tunanin ku nemo gangan kun neman taimako. Allah ce ya yi wa idiyar sa'u Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'il. Kana jin Allah ba zai iya kawo mala'iku su taimaka wa Annabi Ibrahim da Isma'ila ba? Zai iya, domin ita ka'abar mala'iku suka fara gina ta kafin ta rushe. Amma tun da kaga Allah ya bar wannan dattijo wanda aka ce da tafiya ta tafiya ba ya iya daga tubalin shi, yasa sai aka sa mai dutse saboda ya manyanta dan yana zuwa yana nemo duwatsu yana kawowa. Wannan ana tarbiya ne malami ya kai da daliban ka kuyi dan makasudin shi ne abinda ake so a samu dukiya mai tsarki mara rikici. To ku malamai ku ne kuka sanya dukiya take mai tsarki, sannan so ake yi ku kafa ku zo ku yi da'awa wanda take ba ku da abin da ke tare ku. Haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya tofa albarka a cikin waɗannan abubuwa da muka faɗi. Sai mu dawo mu yi tsokaci akan mas'alar dazu. Ita wannan mas'ala ta dazu, mas'ala dangane da kajerin mai mulki wanda yake da dukiyar haramun ya ɗibi ainihin kuɗi ya baka. Mun dai ji cewa in ka tabbatar ta haramun ce bai halatta ba. Mun ji cewa idan kuwa ka san cewa dukiyar ba ta haramun ba ce, sai dai tana cuɗanya tsakanin haram da halal ne, to abin da ya fi kyau shi ne ka yi takatsantsan. Amma ina so ku sani a matsayin malamai, to gaskiya saboda Allah malamai ku kauce waɗannan abubuwa. Malamai ku kauce wa waɗannan abubuwan shi ne kawai zaman ku lafiya. Kai malami ne to wannan fatawa kai aje ta ta Kurtubi. Amma kuma ina so talakawa su gane kuskure ne zargin malami don an ga malami a gidan gwamnati. Kuskure ne zargin malami don an ga malami a gidan wani mai mulki. Domin annabawa daga cikinsu ana samun su sun je gidan gwamnati. Me ya kai Annabi Musa gidan Fir'auna? Na farko dai dama gidansu ne, ina son ka san haka. A nan ya girma, a nan rabbika fina walidan, a nan ya girma tun yana ƙarami. Na biyu amma me ya tafi ne? Da'awa ya tafi. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Tafi kai fir'auna wa'azi ya ƙetare haddi. Kuskure ne jama'a, daga zarar ka ga malami a gidan gwamnati ka hau zargi. Kuskure ne. Domin ba kowane malami ne kwaɗayi zai kai shi ba, mafi yawancin malaman ma ba kwaɗayi ne ke kai su ba. Wasu da'awa za ta kai su, wasu nasiha ce za ta kai su. Me kake tunani idan ya zama malamin kalibra ne, ma'ana majini ne, mai tanti ne, sai aka ba shi ginin wasu ofisoshi a gidan gwamnati, saboda gidan gwamnati ne ba zai karɓa ba? Zai karɓa. Wannan wurin da muke zaune jama'a, wannan wurin da kuke gani, bayan da muka sanya foundation wurin nan, sai da wurin nan ya shekara biyu ba mu da kotaro da za mu ɗora gini. Governor Rivers Rotimi Amaechi shi ya kawo aiki ya bani ne hostin musu Webster na jihar Rivers. Na shiga cikin jihar na ɗauko wasu hotunan ayyuka da yi na zo na zuba musu akan website. Ya dauki kuɗi ya biya ni. Ranar da na kammala aikin sai ce yaron shi pay him afresh. Ba an ɗau an kawo an bani kaza miliyan biyu da rabi. Yanzu na gama aiki ya ji daɗi sai ce pay him afresh. Biya shi tun farko kawai, dama miliyan biyar muka yi tsada. Da waɗannan kuɗin na zo na fara ginin wannan wurin da muke zaune a nan wurin bayan foundation. Me kake tunani wani ya ganni a cikin lodging office na Abuja na jihar Rivers? Sai ya rufe bakin shi sai ya ce na ga malamin ku a gidan gwamnatin kafirai. Haka ne ko ba haka ba? Amma aiki na ne, yanayin aiki na ne ya kai ni. Har gwamna Aliyu ya gama mulkin shi a jihar Kebbi, ni suke ɗaukowa duk abin da ya shafe su a jihar Kebbi tun daga ofishinsu na Abuja har zuwa ofishinsu na birnin Kebbi. Ni nake musu ayyukan kwamfutoci da intanet. Me kake tunani in ka danna a wannan guri? Sai ka je ka ce wa ɗan Darul Hadisi na ga malamin ku ya je ƙwalama? Wannan na buga kyakkyawan misali ne a kaina, saboda na san ƴan uwana talaka su ma kuma suna da yawan zargi. To wallahi kuskure ne. Kuskure ne, mummunan kuskure. Saboda haka ina fatar al'ummar mu, malamai ku kiyaye mutuncin kanku. Sannan talakawa
ka ci a bakin ka daga gulma ka gan shi yana mulki ka gan shi da dukiya eh kana da dalilin cewa ta haramun ce a a baka da dalili to ka ja bakin ka kai shiru kabaranan lahira wadannan sallolin naka da wannan azumin naka a diba a biya shi zagin da kai ne na fatan ku je ku samu kasabi na da nan shi na sanya mishi gulma na tattauna waɗannan mas'aloli kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan nan sai kuma wata mas'ala wadda yake gaskiyar lamari ba zai yiwu jama'a mu ce za mu kwatanta aikin hajji a aikace ba don zaka ji muna faɗin wasu wurare mu ce kar kai kaza kar ka shiga kaza a Ka'aba to ba zai yiwu a gane waɗannan abubuwan ba sai na ɗan wani tsokaci kaɗan wannan tsokacin gashi kamar haka jama'a ita Ka'aba dai mun ji cewa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina ta to amma kar mu manta kafin Annabi Ibrahim ya gina ta mala'iku suka zo suka gina ta da ƙasa da duwatsu ta waye gari sai ta rubuje da ta rubuje sai ya zama tarin kangonta yana nan a wuri shi yasa lokacin da mala'ikan ne yake magana da uwar Isma'il sai ya nuna inda tarin kangon yake yace nan gurin wannan da shi da uban shi za su gina wa Allah daki kenan Ka'aba ta taba rushewa to bayan ginin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya mata Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba ne a sharp na right angle ba a sharp na square ba wato Ka'aba ba an gina ta ne a bisa kowace kwana ta kowace katanga girman su daya ba ba haka Annabi Ibrahim ya gina ta ba ya gina ta ne a bisa kwanar hagu zuwa dama ta fi tsawo wato ku duba jama'a ga gabas nan to yadda Ka'aba take ta fi tsawo daga gabas daga ainihin wato arewa zuwa kudu fiye da daga gabas zuwa yamma shi ne Bature yake kira right angle ma'ana yanzu in ka dubi kamar Qur'anin nan da ke hannuna misali yanzu faɗin wannan gefen misali sai ka ce inci tara ne to faɗin wannan gefen kuma sai ka ce inci goma sha huɗu ne asali haka Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba to wannan tarihin da nake faɗi idan ka ji shi a yanzu to idan ka je ka ga Ka'aba kuma sai ka ga ba za ka ganta haka ba me ya faru idan ka je ka ga Ka'aba yanzu sai ka ga Ka'aba ta zama square ta zama daga gabas zuwa yamma faɗin shi ɗaya daga kudu zuwa arewa amma kuma sai aka ja wata katanga daga ɓangaren hagu wadda wannan katanga jama'a a yadda kamata take ni da nake magana na gwada katangar daidai tsawon kafaɗata take to me kake tunani me ya faru abinda ya faru jama'a ta taɓa rushewa ne a jahiliya ta samu matsala to da ta samu matsala suka zo gyaranta a jahiliya wato kafin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to sai suka zauna suka kira taro suka ce to ga Ka'aba ta rushe za a sake gina ta na ɗaya iyaye da kakanni sun yi mana wasiya cewa kar a gina ta da kuɗin haram don haka jama'a mutanen Makka aiki ne a kanmu mu gina wannan ɗaki tunda kakanmu Ibrahim ya gina don haka za mu yi aikin gayya duk wani lebura duk wani burkila ya zo masu kuɗi su kawo taimako amma kada wanda ya kawo mana kuɗi sakamakon giya da yake siyarwa ko ƴan mata da yake da su karuwai ko kuma wani abu ku ji jama'a a jahiliya ne amma sai suka kiyaye wannan doka aka zo aka tara kuɗi na halal tsaf kafin a fara gina Ka'aba sai aka ga cewa waɗannan kuɗin ba su isa a sai ƙasa a yi tubala da duk abin da za a yi a gina Ka'aba kamar yadda take a zamanin Annabi Ibrahim ba ya zama daga kudu zuwa arewa tsawonta ya fi daga yamma zuwa gabas sai suka ga ba za ta yiwu a gina ta haka ba amma sai suka ga kuɗin da aka tara za su iya gina ta ta zama squared ta zama murabba ta zama faɗinta ya yi daidai wa daidai ga dukkan kusurwarta guda hudu sai manyansu suka ce a yi haka sai suka ce to yanzu mun rage take nan sai aka ce a'a za a tashi katanga a sauran gini wadda za ta yi makin wadda za ta yi alamar asalin fadinta kenan. In yi so sai a tabbatar wa da ƴaƴa da jikoki waɗanda za su gada cewa ga abin da ya faru. Jama'a kun ji tarihin wannan wuri wanda mutane suke kiran shi Hijr Isma'il. Hijr Isma'il ma da ake kiran shi kuskure ne, ba shine sunan shi na gaskiya ba. Sunan shi na gaskiya shine Hibbi. Hibbi ha sabe sai damul hannu siya sai min jaye Hibbi, wannan shine sunan shi na gaskiya. Wannan katanga wadda idan ka shigo Ka'aba a yanzu ta kofar da ake kira Babul Malik Fahad, kofar sarki Fahad ta yamma, ko kuma kofar sarki Abdulaziz ta yamma maso kudu, to za ka ga ka tasa Ka'aba a gabanka, to za ga wata katanga jikin Ka'aba daga dama, to wannan katanga ana kiranta Hibbi. Fatin Ka'aba ne gaba ɗaya nan da kake gani. To sai kuskure ya faru. Kuskuren da ya faru shi ne da suka zo suka ainihin sanya Ka'aba ta zama murabba, da suka zo za su wannan katangar sai suka sauka daga fondishin Annabi Ibrahim. Ko kun fahimta? Wato ba su karasa inda fondishin yake ba, sai suka tada katangar, sai ya zama yanzu sun rage fadin Ka'aba kenan daga ƙasa. Ana nan Annabi ya taso sallallahu alaihi wa sallam. Baya nan zamanin da suka gina, amma tun da wahayi Allah yake mishi, sai Allah ya gaya mai cewa ba daidai take ba, wannan ba daidai take ba, fitina ce mai girma. Annabi ya zo ya bayyana, sai ja bakin shi ya shiru, sai suka tafi aikin hajji da iyalin shi kaf. Takaddare sai ya tayar da matar shi Aisha, sai yake gaya mata cewa akwai matsala game da ginin Ka'aba. Ka hadisin As-Sayyida Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah ya ce alam tara aw alam tara anna qaumaka hina banaw al-bayt, yace wace Aisha kin ga dangin nan naki iyayenki Qurayshawa da suka zo sake ginin Ka'aba iktasaru an qawaid Ibrahim, sai suka gaza ba su kai kan foundation Annabi Ibrahim. Fa qultu ya Rasulullah, Aisha tace a to ya manzon Allah ala taruddaha ala qawaid Ibrahim, ba za ka gyara ba ka maida ita inda take a zamanin Annabi Ibrahim. Qala, sai manzon Allah yace laula hibsal qaumiki bil kufr, ba dan dai dangin naki ba su dade da barin kafirci ba, baban danginki ba su dade da barin kafirci ba, da na yi haka. Me Annabi yake nufi da wannan magana sallallahu alaihi wasallam? Kwana nawa ne aka gama fada da su akan kafirci da kyar suka yadda suka bai? Yau aka zo aka ce Ka'aba kuma ba daidai take ba, sai ne ya ce wallahi ya fasa addini. To abin ma duk komai ma rusawa ake yi. Ko kun fahimta jama'a? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ja baki ya shigo. Wannan hadisin Aisha ita kanta ba ta faɗa wa kowa shi ba, sai da Annabi ya rasu. Da Annabi ya rasu Aisha ta faɗa hadisi. Fa qala Abdullah ibn Umar, so Abdullah ibn Umar ya ce la in kanat Aisha tusami'at hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, in dai har Aisha ta ji wannan magana daga Annabi, ma ara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taraka salam istilama ar-rukunayn الذين يليا من حجرة إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. أشياء ابن عمر يالوا قلوا هذا الشوء النظر قودي باب زوم أجل متم تمين كعبا إن شاء الله دم يأعي كتي ذو ساء إجرار إن أيك الهد دم يأعي كتي إن شاء الله تعالى قدير دعبين يكي. فأقول عبد الله بن عمر da ya ji wannan hadisi sai ya ce matukar Aisha ta faɗi wannan hadisi, na'am kuma ta faɗa, kuma Annabi ne ya faɗa mata. Sai ya ce to ina ga abin da ya sa kenan in Annabi ya zo daidai inda wannan katangar take ba ya taɓa wannan katangar sai ibo da Fatiha. Na fatan kun fahimta. Ga inda katangar take, da ya kamata Annabi ya bi ta jikin shi haka. Abdullahi bin Umar ya ce in Annabi ya zo sai ya ga ibo da Fatiha. Saboda sai an bi mutane a hankali, in ba haka ba sai su wace.
a cikin hadisin shi da yazo kwatanta aikin hajjin Annabi shi Abdullahi ibn Umar yace ya mu ran Annabi suka dibo da jama'a suna tafiya sai ga Annabi ya faɗi ya dibo da Fatiha yace to sai na fara fahimta akwai wani abu yace amma ko ban iya gane komai ba ana nan da Aisha ta faɗa haka yace to sai nace to na gano sirrin abu
jama'a kun fahimci wannan da kyau to kun ji tarihin wannan wuri shi wanda aka fi sani da Hijr Isma'il har wallo Aisha ta kara cewa annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yake domin ga wata magana wadda zaka ga har yanzu Ka'aba kofa da take da ita Ka'aba kofa da take da ita annabi kuma ya so ba Ka'aba tana da kofa biyu ne sannan kofar Ka'aba a sama take har yau ba a kasa ba mana ba za ka je kawai ka daga dinduniyar ka shiga Ka'aba ba sai an sa tsari yanzu da yake zamani ne an dan yi wani inji sai an daga shi ka hau kai in an yadda kai ka shiga kenan kama a Najeriya kaf mutum uku na san an taba yadda sun shiga a iya sani na na daya shine Sardauna Ahmadu Bello na biyu shine Murtala shugaban kasa na uku shine Abubakar Mahmudu waɗannan su kadai na sani a Najeriya wallahi alam ko da wasu amma dai waɗannan su kadai na sani to in an maka izinin ka shiga sai a zo da wannan lifta sai a danna shi haka sai ya daga ka in ya daga ka shike don sai a gube sai ka shiga jama'a kun fahimci wannan da kyau to wannan ainihin wato hadisi abinda yake faruwa za ka ji a cikin shi Aisha ta sake faɗin wata riwayar da Annabi yake cewa law ba anna qaumaki hadithu ahadin bi jahiliya aw qala bi kufri wanda Allah yake ba dan dai mutananki danginki mutanen maka Qurayshawa ba dan ba su dade da barin jahiliya ba kafirci ba sai yace la anfaqtu kanzan ka'aba fi sabilillah ita Ka'aba tun a jahiliya ana kawo kudi ana kawo sadaka har yanzu kaga mutum ya sai Qur'ani katan guda sai yace ya kawo wa Ka'aba ne har yanzu kaga wani mai kudi ya dubo dukiya daga garin sa yace ya kawo wa Ka'aba ne kaga wata mata aure ta je ta samu gwalagwalai ta zo ga ofishi nan tace ta kawo wa Ka'aba ne to tuntun ana tara dukiya a Ka'aba sai manzo Allah yake cewa ba dan mutanen nan ba su dade da barin kafirci ba da dukiyar da ke cikin Ka'aba da sai in dibo ta in kashe ta wajen gyaran addinin Allah wala ja'altu babaha bil ardi ba kuma na sauke kofar Ka'aba ta zama a kasa wala adkhaltu fiha al hijr sannan wannan katanga to da na ainihin shigar da ita jama'a kun fahimta wannan katanga annabi yace ba za shigar da ita cikin Ka'aba kenan da ya daga ginin ta ta koma ta yi daidai da sauran ginin Ka'aba al-aswad yace qala ibn zubairi kanat aishatu tusirru ilayka hadithan kaseera wani mutum mai suna aswad dan yazid yace wa abdullahi dan zubair shi abdullahi dan zubair shine muka yi tarihin shi jiya shine dan farko da aka fara haifawa musulmi a madina dan gidan nana asma'u baban shi zubairu dan awam kakan shi shine abubakar bin siddiq to shine sai shi wannan aswad almajirin shi yace mishi ranka ya dade abdullahi dan zubair na san cewa aisha kanwar mahaifiyarka ce kuma ta yarda da kai tana faɗa maka sirrori masu yawa sama haddathatka fil ka'aba wa nakaratu ta taɓa faɗa maka a sirrance game da ka'aba kana sai yace qultu sai yace ita aisha tace qultu li qalat nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce da ni annabi ya ce da ita ya aisha yake aisha laula qaumiki hadithu ahadihim qala ibn zubair bi kufrin manzon Allah ya ce da aisha mutananki Qurayshawa ba dan ba su dade da barin kafirci ba lana qattul ka'aba da na rusa ka'aba faja'altu laha babaini ba sai in yi mata kofofi guda biyu baban yadkhulu minhu an-nas kofa daya wanda mutane za su rinka shiga wa baban yakhrujuna minhu kofa daya kuma wanda za su rinka fita yanzu shi hittin din wato shi hijr isma'il wannan katangar ai da aka tashi ba a yi ta an hade ta da Ka'aba ba an fahimta jama'a an yi mata inda mutane suke shiga saboda haka in ka shiga wannan wuri matsayi daya ne da ka shiga Ka'aba an fahimta jama'a to kun ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Aisha. Ana nan ita kuma Aisha sai ta sirranta wannan danyarta domin ta taba dauko shi yayin tun yana karami ta rike shi girma a hannunta. Dalilin haka ne ake ce mata uwar Abdullahi, ba haihuwa ta taba yi ba, ta rike Abdullahi dan Zubair. To ana nan ta ga mai wannan magana sai aka wai gari ya zama gwamna a Makka. Da ya zama gwamna a Makka kamar yadda aka zo ka ji tarihi, wata ran sai wasu makiyan shi suka kawo mishi hari. Da suka kawo mishi hari suka rinka cinnawa cikin garin Makka wuta. Gobara sai ta kai har da Ka'aba, Ka'aba ta cinye. Daga baya sai shawarar za a sake aikin Ka'aba. To za mu zo mu ji yadda aka yi wannan abu. Aka ce fasa'ala Ibn Zubair, shine sai Ibn Zubair dissaye waɗannan abubuwa, ya tayar da ginin Ka'aba ya daidaita ta da sauran wannan katanga, yi wa Ka'aba kofofi guda biyu, kofa ɗaya a baya a yamma, kofa ɗaya kuma a gabas, kuma ya sauke kofofin ainihin ƙasa. Wa an Aisha ta qalat qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisha ta ce manzon Allah ya ce da ni, laula habasatu ahadi qaumiki bil kufri, ba dan mutanenki ba su dade da barin kafirci ba, la naqattu al ka'bata, da na rusa ka'aba, wa la ja'altuha ala asasi ibrahim, da na maida ita akan foundation annabi ibrahim. Fa inna quraishan, domin quraishawa hina banatil baita, a lokacin da suka sake gina ka'aba, istaqsarat, sai suka takaita ba su kai kan foundation annabi ibrahim ba. Wato ina son ku gane ba wai ba su kai kan foundation daga zurfi ba fa ake magana, a ta tsaye. Misali a ce ka'abar tana da fadin bulo 50, bulo 50 sai suka maida ita bulo 40, kun ga ba za su kai asalin inda foundation yake kai na farko ba ke. Dan haka annabi yake cewa sai suka takaita, sai ce wa la ja'altu laha khalfan, da kuma nayi mata kofa ta baya. Wa an Abdullah ibn Zubair yaqulu haddathani khalati ani Aisha. Abdullah ibn Zubair yace kanwar uwata Aisha ta karantar da ni hadisi, radiyallahu anha, qala Allah ya kara mata yarda, tace qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi yace ya Aisha, yake Aisha, laula qaumaki hadithu ahadin bi shirkin lahabantul ka'aba, ba dan mutanenki ba su dade da barin kafirci ba, da na rusa ka'aba. Fa alzaqtuha bil ardi, da sai in sauke ta ta zama tana kasa, ma'ana kofofin, wa la ja'altu laha baban sharqiyyan wa baban gharbiyyan, da kuma nayi wa ka'aba kofofi biyu, ɗaya kofa a gabas, ɗaya kofa a yamma. Wa zittu fiha sittata azra, sannan kuma da sai na ƙara zira'i shida, kun ji daidai abin da suka taƙaita, kamu shida yake, da sai na ƙara min al hijri, na daga hijri Isma'il, daga inda suka kwana da katangar, annabi yace da ya ƙara kamu shida. Sai yace fa inna quraishan istaqsaratha, saboda quraishawa sun taƙaita fadinta, haisu banatil ka'aba, a lokacin da ainihin suka gina ka'aba. Jama'a kun ji waɗannan hadisai, babban malami Ibn Kathir yace qultu wa lam tazal ana bina'i quraish, haka ka'aba ta zauna a wannan gini da qurayshawa suka yi mata, annabi bai canza ta ba, annabi bai gyara ta ba. Amma fa ina son ku yi tunanin me yasa annabi bai gyara ta ba, saboda ya yarda daidai ne haka, a'a, saboda yana tsoron fitina za ta taso, dan haka sai yace a batta a haka. Hatta taraqat fi awwal imarati Abdullah ibn Zubair, har sai da Ka'aba ta gobara, wuta ta cinye ta a farkon mulkin Abdullah ibn Zubair, ba'da sanata 60, bayan shekara ta 60 bayan hijira. Wa fi akhir wilayati Yazid ibn Muawiya, haka nan kuma a ƙarshen halifanci ko mulkin Yazid ibn Muawiya, lamma hasar ibn Zubair, yayin da suka zo za su yi wa ibn Zubair juyin mulki, suka tare garin. Fahina izin na kada Ibn Zubair, wato sun zo za su mai juyin mulki a karan farko ba su samu dama ba, sai suka cinna wa garin Makka wuta, sai suka tafi. To daga ya kama da wuta har sai ya cinye har da Ka'aba. To Ibn Zubair da ya zo yana gwamna, na kada ha ilal ardi, sai ya fashe ta, ya rusa ta har ya kai ta kasa. Wadana ha ala qawa'id Ibrahim, ya gina ta akan foundation annabi Ibrahim daidai wa daidai. Wa adkhala fiha alhijr, ya shigar da wannan katanga, sai zama katangar yanzu ta bace cikin gini. Dan haka kenan in ka kalli Ka'aba a wannan lokaci, zaka ganta ta yi tsawo a bisa yadda take a da, ta yi tsawo a bisa yadda take a yanzu. Zaka ji yanzu tarihin nan muna karantawa, za a kawo hayyar da Ka'aba min yasa hayyar ta samu kanta a halin da take ciki shine muka bude tafsirin Ibn Kathir ne muke karantawa bayan waɗannan hadisi da ya kawo yace to sai Abdullahi dan Zubair ya rusa ta ya gina ta daidai da take a condition Annabi Ibrahim wa adkhala fiha al-hijr ya shigar da wannan kwana ya shigar da wannan katanga waje alalaha baban sharqiyyan wa baban ghardiyyan kuma yi mata kofofi guda biyu ɗaya kofa a gabas ɗaya a yamma kamar yadda Annabi yace da zai samu hali da yayi sannan mulsaqaini bil ardi kofofin kuma ya sauke su ƙasa ba wai a sama ba asalin jama'a corruption na jahiliya rashin gaskiyar su fa da cuta shi yasa suka yi mata kofa a sama saboda su Abu Jahl su ne manyan gwamnati a lokacin to su kuma ba su aikin komai idan la hasauye sai a kawo musu kujeru a aje musu suna shan giya a nan kusa da Ka'aba ana caca to sai a aje a bude kofar Ka'aba sai a kawo tsamin sai a aje a gefe idan wani bakauri ya zo zai yi aikin umara ko zai dawafi ko zai abin nan tun a jahiliya tun da suna yi to ka san bakauri da wauta in ya ga ba tsamin ga kofa sai ga ta dakin Allah ne bari hawa nan gani da gangan su kuma suke haka da ya hau sai a tura wani a cikin je zara tsari ne ba da tsari sai a ce ihu barawo sai a jawo shi a mai duka dan guzurin shi sai a kwace sai gudu garin su da kyar sai a zo a raba shine revenue din nasu da haka suke samun kudin shiga ko kun fahimta da ba so corruption ne kai aka sa kofa a sama sai sa Annabi yace zai sauke ta kasa ko kun fahimta da ba Allah ya kiyaye to Ibn Zubair da ya samu mulki sai ya aikata haka كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يد يجب إن الشتافة إذا النبي سيء وكعب حقا يجبون ذا كعب أتابع ويد النبي يسوط كفنشي أنجار ذكرا قرا ما من يتي ولم تزل كذلك مدة إمارته حر يجن ملكي حقا كعب أتكي حتى قتله الحجاج سي عبد الملك نمر وان الوقت الشيني shugaban kasa sai ya turo wani gwamnati shi mai suna Hajjaj aka zo aka cika Makka da sojoji aka ce sai an kawar da shi Abdullahi akan mulki shi sahabi ne shi kuma ba sahabbai bane suka zo suka cika gari da sojoji suka rinka harba makamai suna ainihin harbin cikin garin Makka karshe dai suka ci karfin mulkin Abdullahi dan Zubair sai kama shi suka yanke kanshi aka tsogale kanshi haka aka tsogale a jikin mashi kushi Asma'u lokacin ta manyanta ta makance sai aka zo aka ce kin san menene nan a gabanki ce wani ne ta ce shafa ki ji ta kawo hannu sai ta ji ta ce ta ji kan mutum ne sai eh kan danki ne Abdullahi muka je mu kashe shi izgilanci kenan sahabiya ce ɗan gidan Abubakar Siddiq yar Aisha ce ma'ana danta ne aka kashe danta na fari aka kashe aka kawo mata kan kuma aka ce an kashe tana da abin yi to su Hajjaj kenan da suka yi wannan juyin mulki faraddaha ila ma kanat alaihi sai Hajjaj ya zo ya sake rusa Ka'aba sai ya mayar da ita yadda take a da da amri Abdulmalik ibn Marwan da umarnin wancan shugaban kasa da ya turo shi na ubi zalika shugaban kasan ya bashi umarni akhraja muslim ibn al-hajjaj fi sahihihi bar ku ji wani hadisi wanda zai kara fito da matsalar karara imam muslim ya fitar da hadisi wannan hadisi shine na 402 in kana da sahih muslim hadisi na 402 an afa daga ata'u kala ata'u yace lamma ihtaraqa al-bayt zaman yazid ibn muawiya lokacin da Ka'aba ta sake konewa a zamanin Yazid dan Muawiya hina gazaha ahli ash-sham a lokacin da ainihin mutanen sham suka kawo mata hayi fa kana min amrihi ma kana al-amrin dakin Ka'aba da al-amrin Muawiya Yazid dan Muawiya da Abdullah dan Zubair wato jama'a daidai wannan lokacin an samu ta'adi ne a kasashen musulunci an zubar da jini akwai yanayin da ya kai sai da aka rufe Ka'aba tsawon kwanaki ba a sallah kowa ya gudu saboda yaki yayi yaki fitina ta yi fitina jama'a Ka'aba ta samu kanta irin wannan halin su biyu ko su uku a tarihi da wannan fitina ta faru taraka Ibn Zubair hina qadima an-nas al-mawsim yanzu wadancan maganganun da aka faɗi yanzu an bude ana karanta maka a hadisi ne da aka dauko cikin sahihu muslim lokacin da suka yi wa Ka'aba wannan abu ibn Zubayr sai ya bari har sai lokacin aikin haji yuridu an yuhazzibahum aw yujazzi'ahum ala ahli ash-sham to kun san siyasa yanzu siyasa ce ta sa suka yi mai abin da suka yi mai ko suka zo su yi mishi juyin mulki da farko da ba su samu damar yi ba sai suka kona garin har Ka'aba ta kone to sai ya ce bari ya bari shi ma aikin haji ya zo shi ma ai dan siyasa ne zai zuga musulmi ko kun fahimta zai ingiza musulmi ya ce to su wane sun zo sun kona Ka'aba ina fatan kun fahimci siyasar da gangan sai ya ki gyara Ka'aba ya ce bari ya bari sai lokacin aikin haji falamma sabara nas da mutane suka kwararo aka taru lokacin haji قال سيدي كي يتوى أيها الناس يأتي جماعة أشيروا علي في الكعبة كبان شاورا ميزن يبما دا كعبة كن قد يسوانا سوسف قوناتا أنقضها ثم أبني بناءها كنا بان شاورا أميشي كعبة قواء انت تند باتتا قوني فنن أنساك جناتا أو إسلحة ما وهي منها كوكو إنجارة أيدتكي batta ayat da take ne kuke ba ni shawara a rusa a gina sabuwa ko ku a gyara qala ibn abbas sai abdullah dan abbas yace innahu qad farqa li ra'yin fiha ibn abbas yace ni ka ina da wata shawara ara an tusliha ma wa hiya minha ka gyara ta ka batta yadda take wa tad'u baytan aslama an-nasu alayhi ina fata an gane na karanta yadda yake wattada'u baytan aslama an-nasu alayhi kabar dakin a yadda mutane suka musulunta suka same shi to kabar shi haka wa ahjaran aslama an-nasu alayha kabar yadda jeran giyar duwatsu suke da bulunluka kamar yadda mutane suka musulunta suka gansu kabar su haka wa bu'isa alayha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ina ganin kabar Ka'aba yadda annabi aka aiko shi ya same ta ya batta kai ma ka batta kun ji shawara da wannan malami Ibn Abbas ya kawo kenan fa qala Ibn Zubair sai Ibn Zubair yace law kana ahadukum ihtaraka baytuhu ma radi hatta yujaddidahu sai ce amma ni kuma na san cewa da gidan ɗaya daga cikin ku ne ya kone ba zai ce zai gyara ba cewa zai rusa ya sabunta ya maida shi sabo فكيف بيت ربكم عز وجل يا داكن ubangijinku zaku ce a gyara ba zaku yadda a sake sabo ba inni mustakhirun rabbi yace zan yi istikhara zan je in taro kan Allah zabi salasan hasu uku thumma azimun ala amri bayan na roki Allah su uku to duk abin da naji zuciyata ta gamsu da shi zan yi kurani salam ma madad salasun da kwanaki uku suka wuce ajma ra'ayahu ala an yanquba sai ra'ayin shi ya tattaru akan cewa ya rusa ta fatahama hadas sai mutane duk suka gudu kowa sai gudu ma'ana ka zo rusawa ya ta sarka ta sako daga sama nan da kai ko kasa ta birma sai kowa ya gudu ya sa ido ya ga abin da zai faru an yunzila bi awwalin nas yas'adu fihi amru min as-sama abin da yasa mutane suka gudu sai suna tsoron kada mutumin farko da zai fara hawa saman Ka'aba yace zai rusu ta wata kwarankwata ta fado daga sama ta cinye shi hatta sa'ida hu rajulu sai aka samu shahadahu sai wani mutum kai sai ya tsalle sai ya hau Ka'aba fa alqa minhu hijaratan ya bugo tubalin farko falamma lam yarahu an-nasu asabahu shay'un da mutane sai gaba abin da ya same shi wani kai din zai kana nan lafiya to shikenan ta tabu sai mutane sai suka ruga a guje sanaqabuhu suka fara rusa Ka'aba hatta balagu bil ard har sai da suka kai ta kasa faja'ala ibn Zubayr a'mudatan yasturu 'alayha as-sutura hatta irtafa'a bina'uhu amma ibn Zubayr sai bai bar wurin ya zama ground zero ba bai bar wurin haka ba sai ya ce a tayar da sandina haka a daga wata rumfa wanda ita rumfa za ta zama kamar madadin Ka'aba kafin gini ya dago kada wurin ya zama kawai tayar ina fatan kun fahimta wa qala ibn Zubayr ibn Zubair da wannan aiki sai ya ce inni sami'tu Aishata naji Aisha radiyallahu anha taqulu tana cewa innan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ya ce laula annan nas hadithu ahadihim bi kufr baban da mutane ba su dade da barin kafirci ba walaysa indi min an-nafaqa ma yuqawwituni manzon Allah yace kuma ni ba ni da kudi ala bina'iha wadanda zan iya gina ta da su ma kuntu adkhaltu fihi al-hijr da na shigar da wannan ainihin katanga khamsata azr da gudan zira'i biyar wala ja'altu lahu baban yadkhulu an-nas minhu da kuma an-nas minhu da na yi kofa wadda mutane ba su shigo wa baban yakhrujuna minhu in kuma yi kofa wadda mutane ba su fito qala to shine a wannan lokaci da ibn Zubair ya karanto wannan hadisi sai yace fa ana ajidu ma unfiqu ni a yanzu na samu halin abin da zai iya gyara Ka'aba anan ba yana da'awar wasu manzon Allah bane a'a abu yakan gagari mahaifinka mahaifinka ya mutu ya bar gidanku a matsayin jinjina daga baya sai ka samu kuɗi ka kuma mahaifinka daraja ne a rufin asiri ne Allah ya kawo dan haka sai yace walastu akhafun nasa a zamanin annabi tun da farkon musulunci ne annabi na jin tsoron kada mutane su ridda yanzu ko mutane sun gamsu da musulunci yace ni bana jin tsoron wani abu zai faru qala mai ruwa yace fazaba fihi khamsata azra sai ya kara zira'i shida min al-hijr daga wannan katanga hatta abdalahu ussa bari ku ji yadda gaskiya take har sai da ya kwakula kasa har sai da fandisho ya bayyana gare shi nazaran nasu ilaihi yace mutane ku zo ku gani dan abin da ya faru ita ma Aisha kamar da muka fadi jiya sai da annabi ya dauke ta da daddare ya sa mijirbi ya haka mata yace kin ga inda fandishon annabi Ibrahim yake amma kin ga inda suka dawo da katangar to kaga a zahiri ita ma ta gaya wa danta kenan dan haka shi ma da ya tashi dan kusan ba yayi abin bane da son zuciya kuma ya san siyasa ce yana iya mutuwa a zo a ce za a yi abu kuma an yi din saboda haka sai da ya fasa jama'a ku zo ku ga fondation annabi Ibrahim mari mari ne gashi nan jama'a su gani fabana alaihi bina sai gina Ka'aba akai wa kana tulul Ka'aba 18 zira'an tsawon Ka'aba din zira'i ainihin wato 18 ne falamma zaba fihi istaqsarahu falamma zaba fihi istaqsarahu fazada fi tulihi 10 azra da ya zama ya kara gaba ɗaya sai ƙarin ya tashi ya karu ya zama ainihin ƙarin zira'i 10 wa ja'ala lahu babayn ahaduhuma yudkhalu minhu yau Ka'aba kofa biyu ɗaya ta shiga wal akhar yukhraju minhu ɗaya kuma ta fita to kun ji yanzu ya yi gyara kamar yadda annabi ya ce ya zauna tsawon mulkin shi haka Ka'aba take ta koma daidai wa daidai yadda annabi ya fatanta gaba jama'a kun fahimta da kyau to me ya faru waɗancan mutane sai ba su haƙura ba sai suka sace shiryo mai wancan juyin mulki aka zo aka cika garin da sojoji falamma kutila ibn Zubair da aka kashe shi aka yi mai juyin mulki kataba al-hajjaj ila abdulmalik yastajizuhu bidhalika sai shi ainihin wato hajjaj wanda shi ne ya ainihin wato yi jagorancin juyin mulkin sai ya rubuta takarda zuwa ga sarki ko shugaban ƙasa abdulmalik yastajizuhu bidhalika yana neman ya halatta mai haka shin a bar Ka'aba wadda take approved ko kuwa baka yadda ba wa yuhdiruhu yana bashi labari anna ibn Zubair qad wada al-bina'a ala usl bari ku ji adalci duk da an yi mai juyin mulki amma sai ya aika mishi cewa amma faran ke dade wannan gwamnan da muka kashe muka kwace gwamnati ya kwakula kasa nazara ilaihi al-udul ya kira mutanen kirki min ahli makka daga cikin mutanen makka suka kalli fondishon nan suka tabbatar cewa shi ne daidai ma'ana yanzu yana ce mishi ranka ya dade Ka'aba mu batta yadda ya batta amma fa ya yi daidai ne don sai da ya kira adilai suka shaida fakata da ilaihi abdulmalik bari ku ji siyasa sai abdulmalik ya rubuta mai takarda sai ya ce inna lasna min talqih ibn Zubair fi shay ba ruwanmu da rudanin ibn Zubair mai ma'ana wannan magana amma ma zabahu fi tulihi fa aqirrahu ya ce tsawonta daidai ya kara ya kai ta kan fandisho daidai to nan ka batta wa amma ma zaba fihi min al-hijr amma ginin katangan nan da ya kara ya hade ta da sama ya mata rufi daya faruddahu ila bina'ihi ka sare ta kamar da ita yadda take wasudda baban lazi fatahu kofan nan da ya bude ta yamma ka toshe ta dan haka fana qabahu wa a'adahu ila bina'ihi shi ku hajjaj da ya tashi sai rusa ka'aba gaba daya sai sake gina ta yadda take ada amma inda Allah ya taimaki musulmi sai zama wannan katangar an batta daidai akan foundation annabi Ibrahim kun ji yadda jawabin nan yake ko wa inda muslimin aiban muslim sai sake rawaito na hadisi wanda zai kara sa mana wannan tarihi yace وفد الحارث ابن عبيد الله على عبد الملك ابن مروان في خلافته سو المعلم يكاو زيارة زوا أصل منك شوغبان قصة نفاتنكم بهمتا شوغبان قصة مروان عبد الملك دم مروان فقال عبد الملك سيشي سلكي عبد الملك يتي ما أظن أبا عبيد يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها كذب جن السراكنا in siyasa ma san zuciya sai ce Allah gano ta malam ina ganin maganganun da Abdullahi dan Zubair yake ta cewa wai Aisha ta ce annabi ya ce kaza ni ban da cewa ya ji wannan da ƙarya yi wa Aisha kawai qala al harith sai harith yace wannan malami sai yace bala yace a ranka dade ana sami'tu hu min hani ma naji daga wurinta yanzu a ji ibnu zubair tunda ni ka yarda da ni malamin gwamnatin ka ne to ni ma naji qala sai yace sami'taha تقول ماذا ميكجيت تناتيوا ميكجيت تناتيوا قال سيتي قالت ناجيت تناتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إن قومك استقصروا من بنيان البيت دنجنك سنتقي تجنن كعبا ولولا حداثة أهدهم بالشرك عدت ما تركوا منه بابنتي وابس دقي دبرن شركا با تدانا ما يرنا كعرف أبن دسك رجي فإن بدا لقومك بل كجي wannan riwayar da wannan malamin yake gaya wa sauki sai ta fito da abin karara tace annabi ya ce idan al'amari ya gyaru ga al'ummarki min ba'di bayan na mutu idan kuka samu sarari an yabluhu akan su sake gina Ka'aba fa halimni kizo li uriyaki ma taraku minhu kizo nuna miki dan a gyara kun ga magana kuna jin yadda tarihin yake jama'a idan yanayi ya gyaru nan gaba za a gyara Ka'aba zo in nuna miki dan ki sa a gyara wannan hadisi yana nan cikin sahihu muslim jama'a shine hadisi na 1333 hadis 1333 kun ji shi wannan malam yake cewa fa'araha sai manzon Allah ya dauke ta ya nuna mata qariban min sab'ati azru tazarar daga inda Ka'aba take daga inda wannan katanga ta kare annabi ya nuna mata hawajan zira'i 7 yace kin ga duk abin da suka takaita shi yasa a wani wurin sai kaji an ce 7 wani wurin sai kaji an ce 6 wani wurin an ce 5 saboda ana kimantawa ne ba wai an gwada ne da tabba ko kun fahimta jama'a jama'a kun ji karshen wannan hadisi sai sake cewa wa an abi qaza'a sannan ga wani hadisi shi ma daga Abi Qaza'a shi ma akan waccan lamba 1333 cikin sahih Muslim anna Abdul Malik ibn Marwan bainama huwa yatufu bil bait wata rana sai wancan babban sarki shugaban kasa yazo yana cewa Ka'aba iz qala sai aka ji shi yana cewa qatalallahu ibn Zubair Allah ya tsine wa Abdullahi dan Zubair haifu yakribu ala ummul mu'minin ya zo ne wa Aisha ƙarya ya kulu yana cewa sami'taha taqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji manzon Allah yana cewa ya Aisha laula hidfan qaumiki bil kufri lanaqattu al-ka'ba hatta azida fiha min al-hajr baban mutananki ba su dade da wurin kafirci ba da na rusa Ka'aba na kara ta bangaren wannan katanga fa inna qaumaki qassaru fil bina annabi ya ce domin mutananki sun takaita ta wajen gini kun ji yana cewa Ka'aba ne shi wannan sarki sai yana tsini wa Abdullahi dan Zubair Allah ya tsini wa ne iwa Aisha ƙarya fa qala al harith ibn Abdullah ibn Abi Rabi'a malamai ku ji yadda ake ina yan zamani ya je ya dan yi fugataccen digirin shi wai sai a ce wai ba a gaya wa sarakuna wai gaskiya wai ba za ka faɗa mai kai da shi ba wai wai mai mulki wai ba za a faɗa mai kaza ba daidai ba ne wai sai a ce wai wannan ya saba manhajin Ahlus Sunna a cikin jama'a ne ana ɗawafi wannan sarki wannan magana bari ku ji wannan malami ne ya ce ce mishi la taqul hadha ya amiral mu'minina sarkin mu'minai ran kai dade ka daina fadin haka fa inni sami'tu ummal mu'minina tuhaddisu hadha naji uwar mu'minai Aisha tana fadin wannan hadisi qala sai sarki Abu Malik yace law kunta sami'tahu qabla an ahdimahu da naji wannan da kaji wannan magana da ka gaya min mana wannan magana da ka gaya min da a ce ka fada min ita kafin urusa ka ba mataraktuhu ala ma ban ibn zubair da na batta kamar yadda ibn zubair ya gina ta wato a baya an fada mai amma yana ganin abdullahi ibn zubair ƙarya yake matsalar ita ce sahabbai ba sa ƙarya Abdullahi ibn Zubair malamin hadisi ne malaman hadisi ba sa ƙarya kuma ya rasa wanda zai wa ƙarya sai uwar shi kuma sai manzon Allah sai ce wallahi malam da a ce ka faɗa min wannan hadisi kai ma ka ji to da na batta kamar yadda ya gina ta malam ibn Kathir ya ce fa hadha alhadith kaga wannan hadisi kal maqtu'i bihi ila Aisha yanke tabbas Aisha ce ta faɗi da annahu qad ruwa anha min turuqin sahiha mutaaddida saboda an ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban waɗanda suke dukkan su ingantattu ne an al-aswad ibn yazid kaga dai daga aswad dan yazid wal harith ibn abdullah ibn abi rabi'a wa abdullah ibn zubair wa abdullah ibn muhammad ibn abi bakr wa urwa ibn zubair kaji mutane biyar almajiran Aisha suka ce Aisha ta faɗa to dan daga ciki an samu wanda rikicin siyasa ya hada ka da shi rikicin siyasa in ya hada ka da mutum ba kai mishi ƙarya ku kiyaye wannan rikicin siyasa in ya hada ka da mutum kada ya faɗi gaskiya ka kiyaye da cewa gaskiya ce saboda kuna da rikicin siyasa a ita gaskiyar gaskiya ce in ya so a dawo kuma a ci gaba ka ci amma kar ku zabe shi amma karka mai ƙarya kar kuma ka ƙaryata gaskiyar da ya faɗa sannan abin da ya kawo wa mutane na alheri kar ka lalata shi abin da Obasanjo wa musulmi mutanen Najeriya kenan gaba ɗayan su ba musulmi ba ba kristocin ba duka sana Abacha ya kafa ƙungiyar PTF Federal Ministry of Works the State Ministry of Works duk sun fele sun kasa tituna sun lalace a Najeriya ma'aikatar ilimi ta kasa gine-ginen primary komai ya lalace ma'aikatan lafiya asibitoci sai a ba ce yace zai yi ƙarin man fetur amma ribar da aka tara zai rinka gyara makarantu da titina da ita sai ya ɗauko amintaccen dattijo janar Buhari sai ya sa shi Buhari kuma ya samu ƙwararrun ma'aikata su suke wannan aiki kowa ya ga aikin PTF a Najeriya haka ne ko ba haka ba haka ne ba inda PTF ba ta aiki ba Umaru Azari a koma gona shi yake yin program yana bin duk inda aka yi kwalta aka yi wani abu ya zo Radio Najeriya Kaduna ya zo yi shiri na musamman ana nan kawai Obasanjo na hawa kawai sai ce ya rusa PTF me yasa ya rusa ta wai saboda makiyin shi ne Abacha amma ita PTF din tana da amfani ko ba ta da amfani tana da amfani an ga alherin ta ko ba a gani ba an gani sai ya rusa ta da ya rusa ta sai komai ya fara rikicewa a kasar sai kuma aka zo ana kame-kame sai ga wata munafuka yanzu an kafa wai sunan ta FEMA FEMA din tana yin abin da PTF take yi ba ta yi shine wannan abin da muke cewa wanda yayi kaza ka tsaya ka kafa committee bincike in daidai ne sai ka ce daidai ne ina ce jiya mun tattauna wannan matsala to haka kuma malamai idan ka ji wani malami yayi fatawa wai kawai laifin shi ba dan kungiyar ka bane wai laifin shi ba dariƙa ka yake ba amma ita fatawar ka san daidai ce sai ka ce gaskiya ce fatawar amma kada saboda ba kungiyar ku daya ba sai ka ce wannan fatawa ƙarya ce a garin nan aka yi abin mamaki jama'a ga masallaci can an kafa a GRA kana ganin shi in ka shiga Elizabeth Road ne ko ina ne babban layin GRA da wanda zai kai ka zuwa MTD aka kafa masallaci na juma'a a wannan lokaci ni sallar juma'a ta tunda wani ciya tasowa nake masallacin haron danja nake sallah ina da tsohon babur dina nazo zan huce sai naga dan agaji na kungiyar Izamatu Bidawai ga mata sunna wani dan zariya mutumin cikaji ne sai ni ga muka gaisa sai ni ce lafiya sai ce a ai masallaci ne aka kafa anan sai ni ce a to yau bari mu dan tsaya mu dana mana bari mu dan yi sallah anan cike ne muka fa mashin dina kai sallah bayan an yi sallah mutanen kungiyar lokacin ana raba suka zo za su ta tafirza tsakanin su Abbas Isa Lawa da su Malam Sani Yakubu wadannan suna cewa a'a nasu ne masallaci su ne izalar Jos wadannan suna cewa a'a izalar Kaduna ne ni dai dama tunda mu yan kallo ne ina daga window a waje Malam Sani Yakubu yace shigo nace a'a ba a kasa da ni ba bai kamata a kwashe da ni yace shigo sai shigo aka zauna aka yi sulhu dai aka lallashi Malam Abbas Isa Lawa to aka yi nasiha dai sai aka ce dama tun da farko an ga mai gidan dan shi mai gidan dan boko ne ya ba da masallaci a masallacin juma'a sai suka ce mishi to amma baka ji muna fada haka muke zamu da mu daidaita ko ka ji muna fada ka kyale mu zamu daidaita a lokacin da aka yi magana ko da masallaci na kada tsohon mashin dina ne a gwar mu ashe labari ya kai wani malami a kungiyar fa an ce mishi albani ya kafa masallaci a jiya sai ya ce ba sallah sai ne ce mishi a kungiya ce sai ya ce auto akwai ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba wannan Ibn Zubair da ka ganshi ya taba yin sallar idi a ranar da juma'a ta daidai da idi da ya sallar idi sai bai fito yayi juma'a ba ba sa shiri da su Ibn Abbas aka ji aka gaya wa Ibn Abbas yana kufa yana iraki aka ce ɗan uwanku sahabbai da ke makka sallar idi ta faɗo ranar juma'a da suka yi sallar idi da safe da su fito da sai la'asar sai yake sun dace da sunna haka annabi yake amma fa akwai faɗa tsakanin su ba shiri amma ita maganar daidai ce Muawiya kungiyar shi daban da kungiyar Aliyu Aliyu da Ibn Abbas kungiyar su daya amma sai aka zo aka cewa Ibn Abbas Muawiya in ya tashi sallar witri raka'a ɗaya yake yi sai yace ya dace da sunna ai sahabi ne ai malamin fiqhu ne haka muke cewa dan mu ba ƴan kungiyar izala bane ko dan mu ba ƴan tijjaniya bane ko dan mu ba ƴan shi'a bane ba daidai bane dan mun faɗa ba sai ce ka ballar rabu da shi ƙarya mu a tsaya a dubi abin mana akwai dalili idan wani theory ne does it make sense abin akwai daidai a cikin shi shike ne zai ga ce gaskiya ne in yaso sai ka dora albani za ki tunda wannan ka riga ka saba bukuratan wa asila amma ita maganar da ya faɗi daidai ce ko ba daidai ba in ka ce ba daidai ba ce sai ka zo ka samu matsala a masallacin ka sai ka ji wani ya miƙe a masallacin ya ce amma mu ma mun karanta a wuri ka ba yanzu zai gama ba tsakanin ka da albani bane tsakanin ka da mamun ka ne saboda haka ku ji tsoron Allah kuna ganin abin da ya kai sarkin nan yi haka kawai wai dan wane ne sai ce a rushe to an zo an rushe kuma yanzu ya ji malamin shi da ya yarda da shi ya faɗa mishi sai kuma ya dawo yana cewa wallahi da na san abin haka ne da ban yi ba amma da har yake kewaye Ka'aba yana tsine wa sahabi akan abin da yake baka da tabbas malam sai ya ce fa dalla hadha ala sawabi ma fa'alahu Ibn Zubair wannan sai ya nuna kenan abinda Abdullahi dan Zubair yayi daidai ne falau turika la kana jayyidan Ibn Kathir yace kaga da sarki Abdul Malik ya sa Hajjaj ya bar wannan Ka'aba yadda take ba abin ya fi alheri walakin ba'da ma raja'a al-amru ila hadha al-hal faqad kariha ba'd al-ulama an yughayyira an halihi kama dhukira an amir al-mu'minin Harun ka lokaci yayi ga matsala ta rage saura kadan zan ƙara fata da baki gobe ma ƙara fata sannan mai alƙawarin da muka saba muka yi alƙawari abin da ya faru zamanin sarki Harun al-Rashid sai ya kira malamai daga cikin su akwai Imam Malik yace da Allah ku ba ni shawara kun ji dai irin dauki ba dadi da muka gada an yi game da Ka'aba da ginin ta a tarihi suka ce kwarai da gaske ba kwa ganin cewa ku sake rusa Ka'aba tunda dai shi kanshi wancan sarki yayi nadama mai da ita yadda Abdullahi dan Zubair yayi kun fahimci tambayar jama'a Imam Malik sai ya ce ran sarki ya dade magana ka da ka faɗi daidai ce amma ni ina ba da shawara a bar Ka'aba yadda take kar kuma ta zama wurin wasan masu mulki wannan in yazo ya rusa wannan yaro ya sake rusawa to kuma sai mu gabar da wani abu don haka a batta a yadda take in takaice muku jama'a abin da ya ja kenan kaga Ka'aba har yau take a wannan halin ya ka dalilin kenan wannan bayanai duk da na karanto su yau na karanto su cikin tafsirin Ibn Kathir ne a gobe mun fara darasi zan karasa mana sannan insha Allah ta'ala zan zo in kwatanta mana yadda al'amarin aikin hajji da umara yake muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa ibadojinmu Allah ya gatar da mu Allah ya zauna da mu lafiya wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta